sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barka da sake saduwa da ku a shirin mu na hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Amurka ta soki harajin da ta saka wa karafa da dalma da ake shigan mata daga kasar Canada da Mexico. Jiya Juma'a jaridar The Washington Post ta fara fitar da rahoton ana neman gwamnatocin kasashen Mexico da Canada su dauki matakan tabbatar da cewa ba a shigar da karafin kasar China ba ta kasar su zuwa Amurka. Yarjejeniyar da za ta fara aiki daga ranar Lahadi kuma ana sa ran za ta taimaka wajen share hanya ga gwamnatin shugaba Donald Trump da dawo da martaba yarjejeniyar kasashen arewacin Amurka. Cikin watan Maris din shekarar 2018 shugaba Trump ya saka haraji yana mai cewa dole cewa saboda matakan tsaron kasa. Amurka ta ci gaba da barin China tana shigar da karafa da dalma waɗanda hakan ya lalata farashin su a faɗin duniya da kuma haddasa rufe wasu kamfanoni a nan Amurka. Shugaban kasar Masar Abdul Fattah El-Sisi ya yi wa wasu ɗaruruwan fursunoni afuwa da shahararren ɗan jaridan nan da ya yi ta sukar gwamnatinsa. Ɗan jarida Abdul Halim Kandil an yi masa afuwa ne bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari biyo bayan samun sa da laifin yi wa fannin shari'a barazana a watan Disamba shekara ta 2017. Kamar yadda jaridar gwamnatin Masar ta fitar da rahoton ranar Alhamis, an tuhumi Kandil da sauran wasu da ake zargi su 17 ciki har da tsohon shugaban kasa daga kungiyar Muslim Brotherhood, shugaba Mohamed Morsi. Yin afuwa ya soke dukkan hukuncin da aka yanke musu da tsawon da kwanakin da aka ba su tun shekarar 2013. An kuma daidaita abin da girman watan da muke ciki na watan Ramadan, lokacin da aka saba ganin hukumomin suna yi wa fursunoni afuwa a matsayin wani aikin alkhairi. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta kiyasta akalla mutane 60,000 ne aka kama a Masar saboda siyasa tun lokacin da El-Sisi ya hau mulki. Sai dai El-Sisi ya musanta da cewa babu wani fursunan siyasa da aka kama a kasar da ke arewacin nahiyar Afirka. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin sojin jiragen sama na kasashen waje da aka kai kudancin lardin Helmand da ke Afghanistan ya kashe mutane akalla 17 a bisa kuskure tare da kuma raunata wasu 14. Jiya Juma'a wani jami'in tsaron yankin wanda ya nema boye sunansa ya shaidawa muryar Amurka yawan mutanen da suka mutu, inda ya ce harin ya faru ne a babban birnin lardin Lashkar, inda 'yan sanda ke gwagwarmaya da 'yan kungiyar Taliban. Tun farko a wata sanarwa da ta bada, ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan ta ce artabin ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda 11 ya kuma raunata wasu 11. Ma'aikatar ta ƙara da cewa rundunar sojan ƙasa da ƙasa da Amurka ke jagoranta ne suka kai harin bisa buƙatar gwamnatin Afghanistan da ta nemi taimakonsu wajen yaƙar 'yan ta'addar Taliban a gundumar Nahnasaj. Ga dukkan alamu, tattaunawar da ake akan ficewar Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai ta ruguje kwana guda bayan da Prime Minister Birtaniya Theresa May ta kammala wa'adin tambarin na barin mukaminta, wanda wannan wata dama ce ko wani alama ce da ke nuna cewa gwamnatin tana cikin rudani. Jam'iyyar Labour Party ta Birtaniya, wadda Jeremy Corbyn yake shugabanta, ta miƙa wasiƙa zuwa ga May cewa tattaunawar ficewar Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai ta yi iyanishin da za ta iya saboda rashin ingancin gwamnatin ta yanzu ta Birtaniya. Manyan jam'iyyun siyasa a Birtaniya sun kwashe makonni suna takaddama akan tsare-tsaren ficewar daga kungiyar kasashen Turai wanda Birtaniya za ta amince da su. Ainihin ranar ficewar na asali ita ce ranar 29 ga watan wadan ga watan Maris amma aka sake sauye ranar dan a sake ba da dama don tattaunawa zuwa 1 ga watan Oktoba. Da ƙarshe je Juma'a majalisar ɗinkin duniya ta Allah wadidi har-haren da aka kai kan wasu asibitoci a arewa maso yammacin lardin Idlib a Syria ta kuma yi gargaɗin cewa duk wani harin soji da gwamnatin Assad da taimakon Rasha zai iya haddasa tashin hankali wato da matsalar jin ƙai. Tun watan Afrilun tashin hankalin ya yi sanadiyar rayukan fararen hula da raunata wasu dubbai ya kuma raba mutane 180,000 daga muhallansu. A cewar shugaban harkokin siyasa na majalisar ɗinkin duniya Rosemary Dercalo lokacin da yake faɗa wa wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya.
Nan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna. Saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakuwar mu Habiba Ali. A cikin shirin mu na yau za ku ji karshen hirar da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri yayi da ita. A lokacin da ta zo nan birnin Washington DC domin karbar wata lambar yabo. Ga yadda ta ci gaba da bayani.
Last year na samu hawan jini saboda wani project din da nake yi kudin yazo ya zama abinnan ya ruku a wani wuri kaya na port customs na bani wahala ga bashi ga wancan duk sai daga kawai ina son in je in koma daki in rufe kofa kawai in je in yi bacci in da tashi ban san komai ba
Allah
samu amnesia amma to daga baya kuma ni da kaina ne ma kaina fada nace to me zan iya yi menene karfi na zai iya sai na tunani sai to ba garan kira mutanen nan musu bayani ba na ko kira su ne musu bayani suka ce to ba komai tunda abin da ga abin da ake ciki za a san so komai kowane matsala yana da ansa kawai dai wani lokaci in yazo ne na gaba daya sai kaga hankalinka ya tashi sai ka rasa yadda zaka yi amma in ka kuma kwantar da hankali zaka iya samun yadda zaka yi kuma ka abin nan
to menene kike tunanin ko kuma ina kike tunanin ki kai a cikin wannan sana'ar da kike
da farko dai da muka fara gaskiya ni ba da ma tunanin zan yi wani nisa da wannan aikin kawai gani nake akwai matsala a sabansa amma yanzu har kama da wannan organization da ake ce mishi Vital Voices din da suka kawo ni nan ya sa ma suna samun wannan karfin gwiwan cewa ba ma Nigeria kawai ba zaki iya shiga West Africa in ma kika gama da West Africa zaki iya shiga ma Africa zaki iya zuwa duniya duk gabaki daya abinda kike yi yana da kyau saboda ba wai kina duba kudin bane kina duba yaya za a tallafa wa rayuwa ne kuma abinda ake buƙata da shi kenan saboda haka ni ma na fara wannan tunanin ina ganin okay in dai zai yiwu haka tausayi bari mu ga inda zamu kai shi
ko kuma ni fa zamu ce a baki
eh ba na san ne fa
akila ai saboda dan wannan abun nan da ke ilimin nan da yake da shi na fasaki zaki iya kawo wani canji a gurin
to gaskiya ka san harka da gwamnatin mu bai da sauki gaskiya saboda haka ni da so samu ne ma kasu shiga hanya na amma kasu dame ni kasu bada komai amma kasu rufe min hanya dan ni yawanci experience na samu da gwamnati is more of kaman ana kare min aiki
ne mara dadi ne
ka gani yana sa aiki na ya koma baya ne to in kun san ba za ku bani komai ni ba ma san ku bani komai kai ku bandi kawai in yi aikin a ga me zai yi wa mutane tunda ai ba competition muke ba
kin san ko galibin mata idan suka yi fice suka kai ga wannan matsayin ki nan sai karshe ma suna son su fada siyasar
to ni gaskiya siyasa har yanzu dai siyasa bana sha'awarta gaskiya har yanzu ni kawai yawanci ana ce wani kauye in ka shiga za su ce maka ai wani dan siyasan ma ya zo ya yi mana wannan alƙawarin amma gashi bai yi ba ke kawai kin zo nan da wata biyu har an samu wani abin ai mun gode miki kullum muna miki addu'a a masallaci wannan ya ishe ni
to me yasa ɗan siyasan ba sa haɗin gwiwa da ke maimakon ma su yi alƙawari ba su cika ba su nemo irin ke kuna irin waɗannan ayyukan
saboda ka san mu duk duniya san kanmu na da yawa kowa da kowa san kan shi da yake kowa dai da zai shiga siyasa yanzu dai yawanci zaka ga ai ba saboda mutane yake shiga siyasan ba saboda shi ma abin da zai samu makan shi na iyalin shi
to menene ne shawaranki ga sauran mata
gaskiya ina son ga ma mata cewa ba abin da kika sa a rai zaki da ba zaki iya yi ba akwai abin da nake ce ma mutane kuma mata da yawa zan ce kake tunanin ke mace ce ki tunanin me zaki iya yi mafi muhimmanci ba wai ke mace bace mafi muhimmanci shine wane irin canji zaki iya kawo ma rayuwa
haka
mace ne man namiji ne ai ga matan annabi dukkan su ai ba wanda ba ta yi okay a duba Khadija
haka
an ga irin rayuwar da ta yi ga Aisha ita ma to ai yanzu kaga ba duba ana cewa an san dai tana matan annabi ne amma an aka kira su an san matan da suke da daraja ne ko ba haka ba wato ke ma zaki iya yi ba sai lalle kin jira ko wani ya bude miki hanya ko wani ya rike miki hannu ko wani ya sa miki a'a ke da kanki kina macen nan ba a hana kiki canza rayuwa ba kuma zaki iya yi
jama'a masu sauraro anan muka kawo karshen wannan hirar anan kuma zamu da sa'a 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin a madadin babbar bakuwar tamu Habiba Ali da Baba Yakub Makere da yayi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya. Basu Muhammad mu MPNDS tarayya mu muka san Basu kuma mu muka tsaya da shi din takara dan mun san halayen shi. Dan mun san mutum ne mai adalci, mutum ne mai gaskiya kuma a yau a ƴan siyasar Niger cap ba wanda zai ce maka yahi Basu Muhammad tsaye da gaskiya. Babu.
Habila kuke kallon wannan takara ta Basu Muhammad a bangaren ku na ƴan adawa.
Wani batan basira ne ya zo musu. Yayin da suka tsayar da dan takara babu wani dan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun ka tsaida matsayin dan takara
Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri fon na tsaka mai wuya
kana tsammani ni a wata ƙasa ce aka haife ni kuma na zo ni nan Niger yo kai baka ganni minister ne na ƙasa baka ganni ne deputy ne na ƙasa ba baka san ba da ni inda aka haife ni ba inda na rayu akwai wanda bai sani ba
to wannan Maryam Muhammad Bazoum ce mutumin da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar Niger ta tsaida shi a matsayin dan takararta na shugaban kasa a zabe mai zuwa wanda kuma ake ta zunzunta cewa wai kudin Niger ne tan asalin sa
amma masu wannan magana cewa suka yi akwai kabiloli wanda ba na Niger ne ba to muna so su heta karara su ce wannan kabila ba ta Niger ce ba masu wannan zancen mun san su amma ba sai su heto karara su ce kabilar Laraba ba kabila ce ta Niger ne ba ba sai iya masu mini wannan zargin bayan Allah ka ce musu lokacin da ni shiga sindika lokacin da ba su ce mini ni na kabila ce karama lokacin da ni na shiga siyasa na yi jam'iyya a sirce ina gaba ba su yi wannan maganar ba lokacin da ne gwagwarmaya ne kaso ba su yi wannan maganar ba lokacin da aka zaɓe ni deputy na shiga ba su yi wannan zancen ba lokacin da ni rike minista na ƙasashen waje an san ni ba su yi wannan zancen ba to da ni rike matsayi na minista babban minista na tsaron ƙasar Niger na cikin gidan Niger ba su yi wannan maganan ba yanzu za su yi maganan sitrotar sun yi latti 'yan Nijar sun rigaye sun sani ne bazancin kabilanci ne ba ni ba na wata kabila ce ba ni dan Nijar ne.
Alhaji Bazum Muhammad kenan a hira ta musamman da yayi da wakilinmu na Canya Mai Suleiman Muni Barma. To yau ne muke fara shirin tsaka mawuya na musamman kacokan akan wannan siyasa ta zaben Nijar mai zuwa. Idan ka kasa kunne ka je irin rigingimin siyasar da ake kan wannan zaben sai kai zaton watakila a wata mai fita za a yi shi. Amma gaskiyar abin shi ne zaben nan ba za a yi shi ba ma sai Allah ya kai mu shekara ta 2021. Sai da Bazum Muhammad a matsayin dan takara ya bude kofa ga 'yan Nijar da dama na su yi alkalanci ga kamulu da yi na shi shugaban da ke kan karaga a yanzu Yusuf Muhammadu yayin da suke mai da martani ga takarar shi Bazum din.
Gaskiya Bazum ya cika fi sabila ya cika dan takarar da ya kamata tarayya ta yi aiki da shi. Ba mu zaɓa tumun da rai ba. Muna roƙo Ubangiji Allah ya ba mu rai da lahiya 2028 mu yi gida-gida mu yi buka-buka mu tai mu nemo mishi ƙuri'a. Yazo ya samu election ya yi ganye 2021 ya yi president na abin gane da la republic de Niger wannan kadai muke roƙo ga Ubangiji Allah ya ba mu rai da lahiya.
Aliya Rasulaya, in ka lura mutane suna cikin wani yayi na wahala kowa ka gani rashin aiki rashin tsaro rashin kwanciyar hankali amma ka duba ka gani mashugabannin mu dake da kai yanzu ba su da wani lissafi cikin kansu yanzu sai dai kawai kansu da iyalinsu da gidajensu. Aka duba nan difa ko da yaushe kashe-kashe da ake na Boko Haram wannan shugaba bai saba tashi ya dauki kawaye ji difa ba dan ya gani mutanen nan da ake kashewa ko iyan nan da su jama'a da ake kashewa ya suka ciki ko da yaushe shi da rayuwar shi kawai dai ya zauna ya je ga kasashen waje ko ya nemi wani abu dan kai shi da iyalin shi. Tun yanzu da kamata mu tashi mu nuna muna da niyya wannan mulki da ake na kama karya mu sauya shi kuma mu nuna wallahi mun gaji da wannan mulki da ake muna na kama karya. Bazum Muhammad ya tashi da kwara dan lokaci yanzu ba lokacin talakawa bane na dawo wanda talakawa ana musu mulkin ana musu abin da ke so wanga lokaci ne na talaka sun gaji dole ne mu tashi kuma mu sauya.
To madalla, to yau akalar wannan shiri za ta juya ne zuwa can Nijar kamar yadda muka ce saboda duba wannan kuduri na jam'iyyar PNDS na tsaye da Bazum a matsayin dan takararta da kyau wanda kuma akan sani shi ɗaya wakilin namu Yusuf Abdullahi ya zauna da wakilan jam'iyyun siyasa guda biyu domin a fafata kan wannan batu. Yusuf zai suma mana da yar shimfiɗa.
To yanzu haka jam'iyyun siyasa daban-daban na ci gaba da tsaye da 'yan takararsu a zaben na shugaban ƙasa na shekarar 2021 wanda ke cike da ƙalubale musamman ma idan aka yi la'akari da zaman doya da manjar da ake yi tsakanin ɓangaren da ke mulki da na 'yan adawa a jamhuriyar ta Nijar. To ne dai ɓangaren na 'yan adawa ya janye jikinsa ga shirye-shiryen wannan zaben tare da ƙin bayar da wakilansa a hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni. Muhawara dai kan wannan zaben na shekarar 2021 ta ƙara zafafa ne tun bayan da jam'iyyar da ke kan mulki PNDS tarayya ta tsaida shugabanta Bazum Muhammad kana ministan cikin gida a matsayin dan takarar jam'iyyar a zaben na shekarar 2021. Hakan ya sa ɓangaren na 'yan adawa ya fitar da wata sanarwa ta neman dan takarar na jam'iyyar PNDS tarayya Bazum Muhammad ya bar muƙaminsa na ministan cikin gida. Ganin cewa mukamin na ministan cikin gida shine ke yin ruwa da tsaki a shirye-shiryen zabe a jamhuriyar ta Nijar. To yanzu haka zauren namu na tare da wasu matasa na wasu ɓangarorin jam'iyyun siyasar ƙasar Nijar. Da farko dai akwai Adamu Manzo, mamba jam'iyyar PNDS tarayya da ke mulki. Akwai kuma Habila Rabi'u, mamba jam'iyyar MPN kishin ƙasa da ke ɓangaren adawa. Mala Adamu Manzo, da kai zan farawa. Yanzu dai ta tabbata cewa jam'iyyar PNDS tarayya ta tsaida Bazum Muhammad a matsayin dan takarata bayan babban taro na koli na ranar 31 ga watan jiya. A baya dai takararta Bazum Muhammad ta kasance a cikin kila wakala musamman ma idan aka yi la'akari da bayanan da aka yi ta ji na cewa akwai sabani tsakanin shi da shugaban kasa Isufu Muhammadu, sannan Bazum din ba dan kasar Nijar bane. Bugu da ƙari kuma ga maganar takarar tsohon ministan kudin Nijar Hasumi Masaudu. Shin Adamu, ta wace hanya jam'iyyar PNDS tarayya ta samu nasarar dumke wannan barakar?
Shawara ce wadda babban kwamitin koli na jam'iyyar PNDS tarayya ya baiwa rukunai na jam'iyya a cikin ƙasa gabaki ɗaya, kuma duka rukunan jam'iyya a cikin ƙasa sun yi taruruka kuma kun gani a kafofin watsa labarai masu zaman kansu da na gwamnati, inda kowace gunduma, kowace komin, kowace jiha suka yi taro kuma suka ba da goyon bayan suka wannan takarar ta Bazum Muhammad. waccan matsala kuma ina tsammanin yanzu an wuce ta babu zancen ta yanzu tunda duka an yi kongre kuma kowa ya halarci kongre an yi tsaye da dan takara kuma kowa ya bashi goyon baya kenan yanzu abin da yake gaban mu mun tunkari shirye-shiryen zabe mai zuwa da gurin za mu galaba a wannan zaben Allah ya yarda
Habila kuke kallon wannan takara ta Bazum Muhammad a bangaren ku na yan adawa
wani batan basira ne ya zo musu yayin da suka tsayar da dan takara wanda suka tsaida wanda a cikin Niger babu wani dan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun ka tsaida matsayin dan takara saboda haka mu a wajen mu sai mu ce alhamdulillah ma inda har za a shimfiɗa zabe na gaskiya da adalci a cikin ƙasa wanda ƴan ƙasa ne za su yi zabe sannan kuma a hudda kuruwan hakilga a matsayin haƙin da doka ta ba su to insha Allah za su ga abin da
zai ke nuna cewa shi Bazum din baya da horin jini ga ƴan ƙasa
baya da shi dalilan kuma su ne kamar cikin tsari irin na tahiyar shi a matsayin shi shi din wanda yake ya shiga tahiyar siyasa yau shekara da shekaru da abubuwan da ya aiwatar ga al'umma a cikin riko da aka bashi na wasu muhimman mukamai a cikin ƙasa ƴan ƙasa gabaki ɗaya suna shaida suna tabbaci akan cewa mutum ne wanda bai cancanta ba a ce ya jagoranci ƙasa
misali
na harko kaga a cikin mulkin da ake mun sani ba mu manta ba kuma su sun sani ba kake ba za mu musu abinda duk aka yana nan tarihi yana hudin shi kuma yana maimaita a lokacin da shugaban ƙasa ne da aka zaba Alhaji Muhammadu Isu yake iko shi wannan din da suka tsaida a yau a matsayin dan takara su yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi dalilin ummal aba'isa har ya kai ga matsayin da Alhaji Muhammadu Isu ya kasa sauraron kowa a cikin ƙasar nan saboda yayin da talaka ke nuna suna kuka ko suna nuna mika koken su ga shi shugaban da suka zaba waɗanda ke hutuwa su bada amsa game da koken da al'umma ke yi shine wannan dan takaran da suka tsaida ta hanyar bada amsa da lafuzza da furuci waɗanda ba su cancanta ba waɗanda kuma duk wanda yake cikin matsi da kuka zuwa ga shugaba sannan wanda ke baka amsa bai ilisahi ya tauna abin da zai faɗi ya ga abin da ya ga dama dan saboda yana ganin cewa ko watakila shine wuka shine nama na tahiya abin da suke yi nayi ko sai mu ce kenan waɗannan suna cikin alamun da muke cewa yau basira ta bace musu yayin da suka tsaida shi a matsayin dan takara
wato abin nufi kamar tsaida shi Bazum Muhammad wata dama ce za ku yi amfani da ita ko ƴan adawa wajen samun nasara a zaben na
ba mu kadai ba ƴan adawa Alhaji Isu ina tunatar da kai ƴan ƙasa gabaki ɗaya na Niger suka samu kansu cikin wani hali na kunci na rayuwa a tsawon mulkin da aka yi ana yi na wannan jamhuriya ta bakwai wanda yau tsayar da shi wanda suka tsaida a matsayin dan takara wanda nace maka hatta da lafuzza bai san ya zai tauna ya hade su ba sai mu ce ƴan ƙasa ne gabaki ɗaya da ƙasar Niger ya kamata amma san barka kasancewar komiya kusa zuwa ƙarshe ba yanda za a yi zancen nasara ka bar shi ba yanda za a yi ai nasara ta hanyar mulkin da aka yi ma mutane da kuma abubuwan da aka aikata ma mutane a ƙas babu ɗaya na kirki a cikin su saboda haka zancen nasara babu shi
Adam Mazo ƴan adawa na ganin kun tabka babban kuskure da kuka tsayar da Bazum Muhammad a matsayin dan takara a wannan zaben
dan takaran tunda aka fara demokradiya a ƙasar na Alhaji Isu Muhammadu kuma dan mun san wani ne Isu Muhammadu muka tsaida shi dan takara duk zabubukan da aka yi har Allah ya sa yayi nasara a zabe zama shugaban ƙasar Niger kuma ƴan ƙasar Niger sun ga ayyukan da yayi a wa'adin nan biyu na mulkin da suka bashi ina tsammanin a cikin ƙasar nan in za a kimanta da duk shugabannin da suka yi shudi a ƙasar nan banda wa'anda jamhuriya ta horko wa'anda sune suka kawo Niger sune suka kawo jamhuriyar Niger ina tsammanin babu wanda za a ci yayi aiki kamar yanda gwamnatin Isu Muhammadu ta yi aiki a ƙasar amma a yau Habila ya ce ba mu mulkin mu da muka yi wa'adin na wa'adi biyu na shugaban ƙasa Isu Muhammadu ba yi aikin komai ba babu abin da aka yi ƴan ƙasa suna saurari
to a gaishe ku malamai to duk wannan faso mantaran batutuwan da ke tafi ne masu yawa kan wannan zabe wanda kuma suna kan hanya wanda za su hada da dubin kamaludin mulki ta kan tafi yadda su din na wadudi har guda biyu da ta yi ko ya canje Niger da mutanenta kuma ina gaskiyar zargin cewa Bazum ya cika sauran hasala da kuma rashin haƙuri duk wannan suna cikin shirin makon gobe mai zuwa in Allah ya kai mu, don haka muna fatan za ku kasance tare da mu. Zai bari mu gode wa su bakin namu, wato Adamu Manzo da kuma Habila Rabiu da kuma musamman shi Yusuf Abdullahi da jagorancin muhawara din, haɗe da Suleiman Mumuni Barma da ya mana hira da shi don takara din. A madadin su duka, Aliyu Mustapha Sakwatin ne a sashen Hausar Murya Amurka a Washington DC. A huta lafiya.
Madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Assalamu alaikum rasulullah.
Sallu alayka ya annabi. Duk wanda ke son Allah ya ki shi, to ai kawai ya ki annabi.